بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شاء أكوغوت رمضان shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 23 ga watan March shekarar miladiya ta 2024 wannan zai zama darasi na farko insha Allah cikin jerengen darussa da muka yi musu take da qiyamul layli wato bayanai da tattaunawa game da falala da hukunce-hukuncen ibadoji waɗanda ake yi cikin dare za mu yi amfani da littafin al-imamu al-hafiz Abdurrahman ibn Ali Jamaluddin wanda aka fi sani da suna Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu a shekara ta 597 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kafin mu shiga kai tsaye cikin wannan kankanin littafi wanda yake da albarka insha Allah za mu dan yi wata yar kankanuwar ko gajeriyar muqaddima insha Allah wanda za ta kunshi takashin ta'arifi akan me ake nufi da qiyamul layli kuma menene fa'idar yin darasi game da wannan mas'ala da kuma batu akan wasu daga cikin falaloli da aka ambata alqur'ani game da qiyamul layli za mu bar na hadisi sai an zo cikin littafin domin zai kawo hadisai da yawa game da haka sannan kuma za mu yi ishara zuwa ga wasu littattafai da aka rubuta don wannan mas'ala ta qiyamul layli ko tahajjudi ko makamantansu sannan sai taƙaitaccen bayani game da al-mu'allif wal-mu'allaf wato waye marubucin littafin shi Ibn al-Jawzi da kuma shi kanshi littafin a taƙaice insha Allah to bi kulli basata aka ce qiyamul layli abinda ake nufi shine qada'u mu'zamul layli au juz'in minhu qada'u mu'zamil layli aw juz'in minhu fil ibadati mutun ya cinye mafi yawan dare ko wani sashi na dare dan ibada kasalati wal dhikri wat tilawati wal istighfari wa halum majarra mutun ya tashi cikin dare ko dai ta sallah ko ya tukata alqur'ani ko ya ta zikiri ko addu'a ko salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko istighfari ko makamancinsu asali a dabi'ance Allah yayi dare yace don a huta amma Allah madaukin sarki kuma sai ya kawo wata ibada ta musamman ga wanda yake so ya ci moriyar dare to ya tashi ba ma wanda yake son cin moriyar dare dan lahira ba hatta wanda yake so ya ci moriyar rayuwar duniya to zaka ga duk wanda yake da wata sabga ta musamman yakan yi amfani da dare wajen yin ibada cin mu wannan abu masu karatu ne ɗan makarantar boko da dare suke nazari ɗan siyasa ne mitin matafiya ne direbobi ne duk wani wanda yake ta sabga wanda yake so yayi istiglalin lokaci to zaka ga wuni bai isan shi sai ya amfani da wani sashi na dare ka ta mutanen banza ma da ufatakin dare barayi su ma suna amfani da dare ko saboda yafi sirri yafi su san matsa mutane so da ka dare lokaci ne na musamman da mutane da suke da manufa ta musamman a rayuwa suke amfani da shi saura kuma mafi yawa su kuma kawai su fadi kaljiyaf kaman mushi min al-mahdi ila al-lahdi wallahu al-musta'an so da ka shi qiyamul layli kamar da suke mushtaki suka ce huwa da'abu salihi wa tijaratul mu'minin shine al'adan mutanen kirki kuma kasuwancin masu imani shine tashi da dare wa amalul faizin aiki ne na masu neman su samu wato fauzi a wurin Allah madaukakin sarki an ambaci qiyamul layli a cikin alqur'ani a wurare daban-daban daga ciki a fadin Allah madaukakin sarki a cikin sajada da yake cewa ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu in qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malu yace mutane ne waɗanda suke suna nesanta gefen jikinsu daga makwancansu in sun nesanta din me suke yi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna ta kiran ubangijinsu khawfan saboda tsoron azabarsa suna ta istighfari kenan da tuba wa tama'an saboda sare a cikin rahamarsa suna ta addu'a suna ta nema suna ta gabatar da bukatunsu Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun in gari ya waye kuma za su yi ta sadaka su yi ta kyauta su yi ta ciyarwa Allah ya ce fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu babu wani a duniya da ya san ladan da Allah ya koye na musamman ga waɗannan mutane jaza'an bima kanu ya'malu akwai su ayyuka na musamman waɗanda Allah ya koye ladan su hatta mala'iku da suke rubutawa ba su san menene ladan ba kamar azumi da annabi yake cewa Allah ya ce a cikin hadisi kursi as-sawmu li wa ana ajzibi shi da mala'ika ko da kirar ko dan wane yayi azumi amma bai san sakamakon kaza bane Allah ne da kanshi zai dauki gabarin bada wannan sakamakon to haka sallar dare babu wanda ya san ladan ta sai Allah haka a cikin zumar da Allah yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan yanzu nan wanda yake qanitun yana yin ibada ana al-layli cikin dare sajidan yana mai sujuda wa qa'iman yana mai tsayawa yana karatu a cikin sallah yahdharu al-akhirah yana tsoron abin da zai faru al-kiyama mu kula da wannan kaida kun ga can ma aka ce khaufan saboda tsoron meye lahira za ta biyo baya haka nan ma aka ce yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih kaga shine da khaufan wa tama'an ya zamana wannan ibadar da kake yi Allah kawai kake nufatan shi da ita saboda ka baka ma so kowa ya sani ba kuma gari ba zai waye ba kuma ka fito kana gengedi a wajen sa ka dinga cewa ai wallahi kwana ne ina sallah ayya zaka yi bata ladan ka yanzu nan ya zama wannan wata alaka ce ta sirri tsakaninka da ubangijinka dan shi kawai kake yi kuma shi kadai kake fata a wurin sa in ma za a ji labari to kar a ji a bakinka ina fata mun gane wannan bayar ju rahmatar rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله يتي إنما يتذكر أولو الألباب هكذا شي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أكي بانشي الله يا مش أمرنين مسمن شي ويتاشي صلى الدري يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا تاشي كتكين دري أمبن دو ونبنغرنش نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا inna sanulki alayka qawlan thaqila Allah ya mishi wannan ƙorin cewa ya tashi ya salla mafi yawan dare ko rabin sa ko ƙasa da rabi kuma ya karatu a sallar dalla dalla haka nan kuma Allah ya ƙara wannan tun a Makka kenan aka faɗa mishi wannan tun farko al'amari sannan aka ƙara gaya mai cewa shi fa ma tahajjudi a wurin sa to wajibi ne wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya ce mishi ka tashi cikin dare ka dinga tahajjudi ka dinga ibada wannan nafila ce ƙari ne akan abin da aka wajibta ba saura in kana haka Allah zai tashe ka a matsayi mai girma na abin yabawa Aisha ta ga yana ta sallah yana ta sallah haka ba kun shi na kumbura alamar ya gaji tace me yasa ba za ka daina yi haka ba tunda Allah ya ce ya gafarta maka ya yafe maka abin da kai da wanda ma baka yi ba yace mata afala akunu abdan shakura to ba zan zama bawa mai gode wa ni'ima Allah ba daga nan malamai suka yi istinbatin cewa duk wanda Allah ya bashi wata ni'ima to daga cikin hanyoyin gode wa ni'ima shine ya dage gunyin sallar dare ni'imar da Allah zai baka ta yi kama da irin wannan shine Allah ya baka alqur'ani domin kaga abin da aka ce annabi kenan inna sanulki alayka qawlan thaqila idan Allah ya baka alqur'ani ya baka ni'ima mafi girma za ta sa ka zama ka koyi sallar dare hakan Allah ya baka wani nasibi na ilimi a cikin musulunci ko Allah ya baka wani nasibi na dukiya ko wani abu da ake gani a matsayin daraja kamar shugabanci kamar makamantansu da za ga duk a tarihin mutanen da suna kokari su ga sun gode wa Allah ta hanyar ibada da daddare suna istinbari daga wannan cewa afala akunu abdan shakura Allah ya maka ni'ima yana so ka gode shi sa annabi dauda da Sulaiman suma suna da yawan ibada aka ce annabi dauda yana da yawan azumi yana da yawan sallah sallar shi ma ta dar ta fi ta kowa azumin shi ma na nafila ya fi na kowa shi sa Allah mai take ce innahu kana abdan shakura na fata muna gane ya jama'a saboda haka ana so mutun ya kula da wannan haka nan Allah madaukin sarki yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. الله ياسن cewa Allah yana wa manzala sallallahu alaihi wasallama bayani akan cewa Allah ya ga aikin kuma ya yaba cewa kana tashi cikin dare kusa da rabin sa ko ƙasa da haka ko sulusin sa ko kaza kai da wasu wa qa'ifatun min alladhina ma'a kai da wasu cikin wanda suka imani. To daga nan aka fara istinbatin cewa salat dare ashe ba ta kowa bace, kuma ta cikin sa bai Allah ya ce wa qa'ifatun min alladhina ma'a. To idan kai ba za ka iya samun hali kai ba, ko yanayin rayuwa ya sa ba za ka iya ba, ko shekaru ko ƙarancin lokaci, ka gama wuni kana aikin ƙarfi da aka dole da an yi isha ka ji bacci ya ɗauke ka, ka ga ba yadda za a yi ka yi irin wannan ibada, to sai ka nemi wani alternative. Za mu zo mu daga cikin alternative ɗin shi ne ka tabbatar kana yin sallar isha da asubahi a jam'i. Da zaran ka kiyaye wannan, to za a dinga ba ka ladan irin wanda ya yi sallar dare. Ba wai za ka samu irin falalar shi ba ne duka. Ya kamata duk ka ji an ce kaza ladan shi iri na kaza ne, bai nufin za ka samu waccan falalar. Kamar cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara a Ramadana kamar aikin haji, a wata riwaya mata muslim kamar aikin haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko duk da haka wannan zai sauke maka hajjatul islam? Zai sauke ba, wato ana nuna ƙarfin ladan ne amma ba zai sauke maka ba. Ina fata mun gane wannan. Saboda haka wanda yake yin sallar isha da asubahi kullum a jam'i, idan yanayin rayuwar shi ta sa ba zai iya sallar dare ba, to babu komai. Shine alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadru bil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi. Akwai marasa lafiya, akwai masu shekaru, akwai masu rauni, akwai masu yanayin aiki wadanda aikin su ba zai ba su dama su yi wadannan ibadoji ba. Ibn al-Jawzi zai zo ya ga mana wasu dabaru da zaka dinga amfani da su dan ka dinga samu kana tashi da daddare. Zai faɗi su insha Allah. Baya ga shi ma ko kuma littafin Ihya Ulumuddin, shi ma al-Imam al-Ghazzali ya kawo su lajin wajen guda goma dabarun da za su taimaka wa mutum wajen ya ga cewa yana sa da in ya kwanta bacci zai iya farkawa. Kar ya zama kamar an yadda mushi, kamar an yadda mushi sai ya ji ana kaddara mutum salat sannan yake iya tashi na asubahi, wanda ma ya tashi din kenan. Wani ma sai yara sun fara hayaniya su tafi makaranta tukuna. Wallahul musta'an. To wannan ina ganin ya isa haka ko su mana ishara zuwa ga wasu masail game da falalar wannan ibada da gaskiya alqur'ani mai girma. Akan kira ta da suna qiyamul layl, kamar shine generic name wanda an ce qiyamul layl ya hada duka nau'in abubuwa, karatun alqur'ani ko sallah ko istighfari ko hailala ko zikiri ko ka zauna ma kai tafakkuri game da rayuwa da makomarta, ko kuma ka zauna kai ta tuba kana istighfari. Indai aikin ibada ne ya shafi qiyamul layl, to kuma akwai sunayen da ake ba wasu specific abin nan types, kama a ce tahajjud to shine qiyamul layl amma wanda za a yi bacci sannan a farka. Sannan akwai qiyamu ramadan, shine wanda yake banci watan ramadana, wanda shi kuma a cikin shi ana iya samun tarawih, ita ce wanda ake yi tare da sallar isha'i kuma ana yi ana hufutawa. Amma aka ce qiyamul layl to ya haɗe duka waɗannan wajen ramadana da cikinsa, wanda aka yi bacci aka farka, da wanda ma ba a yi bacci ba aka yi tun farkon dare da sauransu, da wanda aka tsawaita, da wanda aka taƙaita, da wanda aka yi a masallaci ko a gida. Shi sa za ka ga sunan qiyamul layl ya fi gane dukkanin nau'o'in ibadojin. Abin da ya sa muke ƙoƙarin mu ga cewa mun tattauna akan wannan mas'ala shi ne saboda ibada ce muhimmiya musamman a watan azumin Ramadan, kuma muna ganin kamar akwai alaƙa da abin da muka karanta a baya cikin wancan littafi namu na majalisar Ramadana. Sannan kuma Sheikh Muhammad Awal Adam Albani, malaminmu Allah ya gafarta mishi, ya karantar da fiqhu qiyami Ramadan na Sheikh Albani takwaran nasa, Allah ya gafarta musu gaba daya, wanda shi kuma ya takaitu ne, littafi ne kankani mai albarka, ya takaitu ne akan hukunce-hukuncen qiyamu Ramadan da itikafi. Da an fara ma karatun ɗayan salatu tarawih, mala ya fara karatun sa amma ba a gama ba, wanda yake shine mai yawa, daga baya Albani ya rairaye shi yayi wannan qiyamu Ramadan. Sai muka ga cewa babu laifi mu ainihin wato ƙara dasa wata fa'ida ta wata fuska daban. musamman ta hanyar amfani da littafan magabata, wanda ya daga cikin tarbiyyar makarantar nan shine dogewa akan karanta littafan magabata da yayata sha'aninsu da al'amarinsu. Yanzu watakila Allah ya sa wannan abun albarka, sai kaga wasu basu ma san littafin ba daga yanzu sun san shi, wani bai taba jin labarin shi ba daga yanzu ya san labarin shi, wani ma sai ya dauka ya karanta sai ga abun yayi albarka ya yaya. To muna fata Allah ya sa mu samu ladan gaba daya. To magabata cikin malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce mabambanta akan wannan mas'ala, ko dai qiyamul layli ko tahajjudi ko makamantansu, akwai littafai da yawa. Na dan bibiyi wasu masadir, na ciro mana wasu misalai na littafan, kuma na so na takaitu akan malamai da aka sani, saboda zaka ji malaman ka san su, amma watakila ba a san suna da littafan nan ba. Daga ciki akwai Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, wannan ɗaya daga cikin wanda suka sha wahala a fitanan nan ta khalqul Qur'an, yana da littafi mai suna Qiyamu Ramadan. Ibn Nasr al-Marwazi ya rasu a shekara ta 294 ne, kaga tun ƙarshen ƙarni na uku. Akwai Kitabul Tahajjud na Ibrahimul Junayd, wani ne cikin sufayi. Akwai kuma littafin Al-Ajuri. Al-Ajuri dai wannan namu mai littafin Akhlaqul Qur'an, Amalul Qur'an, Akhlaqu Ahlil Ilmi Ash-Shari'a da sauransu, yana da littafi mai suna Kitabu Qiyamil Layli wat Tahajjud. Ajuri da kake ganin shi malam ba wasa bane, Allah ya gafarta mai. Ya rasu 600, 360. Akwai kuma har ila yau Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, shi ma yana da littafi mai suna At-Tahajjud. Wani abin sha'awa shine Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi dalibi ne na Ibn al-Jawzi, ya karatu a gaban Ibn al-Jawzi, shi da dan uwansa Muwaffiquddin da suka je kasar Bagadaza, sun rizki Ibn al-Jawzi kuma sun dauki karatu a gurinsa. Akwai kuma na gwarzon malamin nan, ɗaya daga cikin jaruman marubuta shine Ibn Abiddunya, wanda shi kuma ya rasu a 281 ko da biyu bisa sabanin malamai. Ibn Abiddunya shi yana da Kitabut Tahajjud wa Qiyamul Layl. Wadannan tafan da nake faɗa dukansu akwai su a kasuwa, akwai su zaka iya samun su online. Sannan dole mu ambaci abinda Imam Al-Bukhari a cikin tafinsa na Kitabut Tahajjud, wanda ya kai a ware shi zama littafi daban, a kira shi da suna Sahihul Ahadith fi tahajjud, misali ko wani abu makamancin haka, wanda shi ma yana da kima kwarai da gaske. Shi kanshi wannan malami yakan jingina da Imam Al-Bukhari ya ɗauko wasu maganganu daga can. Akwai kuma Abdulhaq Al-Ishbili. Abdulhaq Al-Ishbili mai waɗannan littafai su mai sunansu ma Al-Ahkam As-Sughra da Al-Kubra, shi ma yana da littafi mai suna At-Tahajjud. Sai kuma wasu daga cikin malaman zamanin nan, akwai Sheikhul Albani rahmatullahi alaihi, yana da littafai guda biyu kamar yadda muka ambata. Akwai Fiqhu Qiyami Ramadan, akwai kuma Salatu Tarawih, wanda dukansu ya keɓance su ne don sallolin cikin watan azumi. Akwai kuma Malam Sulaiman Ibn Nasir Al-Ulwan, yana da Ahkamu Qiyamil Layl, wannan yana da kyau kwarai da gaske, musamman ta fuskar bayyana fiqhu da ya shafi matsala. Akwai kuma wani littafi shi ma mai albarka kwarai da gaske, wanda yake cikin mujalladi biyu, shine Fursanul Layl. Fursanul Layl na Malam Sa'id Ibn Hussein Al-Affani. Akwai kuma littafin Qiyamul Layl na wani mutum, wani profesa mai suna Muhammad Ibn Ibrahim Ar-Rumi, wanda profesa ne na ilimin tarbiya na education a jami'a ta Malik Saud Al-Islamiyya da ke ƙasar Saudi Arabia. To wannan za su iya wakiltan wato littafai, akwai su da yawa sosai gaskiya, za ka iya samun sama da 100 a kan wannan matsala, littafai kala daban-daban. Sai mu je kan al-mu'allif wal-mu'allaf, marubucin da kuma littafin. An ce al-mu'allif da kasara a kan lamun shine ismul fa'il ɗin kenan. Al-mu'allif wanda ya rubuta littafin, wal-mu'allaf da kuma littafin da aka rubuta. Za mu ɗan yi taƙaitacciyar tarjama ta Abdurrahman Ibn Ali Ibn al-Jawzi, Allah ya gafarta mishi. Babu laifi mu ambaci wasu daga cikin masadir na tarjamarsa, kamar littafin Siru Alamin Nubala, kamar littafin Tarihul Islam, kamar littafin Al-Wafi Bil Wafayat na As-Safari, kamar littafin jikansa Sibt Ibn al-Jawzi, tarihi na Sibt Ibn al-Jawzi, kamar wancan littafi na tarihin malaman Hanabila. Ga sunan dai littafai da yawa da aka za ka ga an ambace su a cikin wannan littafin, masu taƙiƙin sun ambaci wasu daga cikinsu da yawa. Sunan shi Abdurrahman Ibn Ali Ibn Muhammad, Malam Abdurrahman dan Aliyu dan Muhammadu. Ana mushi alkunya da Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad al-Quraysh al-Baghdadi. Jinsun su yana cikewa ga Qurayshawa ne, sannan haihuwarsa da rayuwarsa duka yayi ta ne har mutuwarsa a garin Baghdad. Ya shahara ana mai nasaba ana cewa Ibn al-Jawzi. To kuma wani abu da galibi ba mu sani ba, watakila shi ne Al-Jawziya da ake cewa makarantar baban Ibn al-Qayyim, ko kuma kanta da baban Ibn al-Qayyim yayi directanta, tana da alaka da wannan mutum ta fuskar cewa daga cikin dukiyarsa aka ɗiba aka je aka yi waƙafi aka gina makaranta, sai aka samu ta suna Madrasatul Jawziya ko Al-Madrasa al-Jawziya. Shi kuma baban Ibn al-Qayyim ya zo ya zama director a ciki, shi kuma ɗan ya ci suna ake ce mashi Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Al-Jawz shine bishiyar kwakwa, wannan kwakwa da ka sani da wanda ake yin kwakumeti shine Al-Jawz, sukan ce mashi Al-Jawz al-Hindi. To tarihin ya zo da cewa abin da yasa ake ce mashi Ibn al-Jawzi, akwai wani kakan shi a garin Wasit na ƙasar Iraki wanda yake da gida duk garin, shi kadai yake da bishiyar kwakwa a gidan shi, sai ake mai abin nan inkiya da ita mai kwakwa, misali a ce ko mai kwakwa. Sai kuma shi wannan dan gidan da ya taso ya karatu, kuma sai ana cewa dan gidan masu kwakwa, misali dan sai tunda shi ne mashahuri a gidan, sai ya ci sunan fiye da kowa, har ya bi shi ana ce mai Ibn al-Jawzi, wanda ba fada kuma ba za a gane shi. Da zaka tsara dalibai da zaka ce musu waye Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ali a cikin malamai, sai dai a ci su sakiya a aji, ci su sakiya. Amma da ka ce Ibn al-Jawzi, kowa ya san shi daga cikin mashahirul ulama fi tarihi al-thaqafa al-islamiyya. Allah ya gafarta mishi. An haifi Ibn al-Jawzi a shekara ta 510 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a farkon karni na 6. Baban shi ya rasu tun yana yaro dan shekara 3, dai an yaye shi. Amma da ma gidan su gidan attajirai ne, sun shahara da sana'ar wato kira faran azurfa. Dan haka yake rubuta sunan shi ya cewa kanshi An-Nahas. Wannan ce sana'ar gidansu da baban shi da baffaninsa da kowa sun shahara suna wannan sana'ar. Saboda haka ya taso cikin wannan gatar ƴan uwan mahaifinsa, musamman wata gwaggwansa, ita ta rike shi bayan rasuwar baban, kuma ita ta fara kai shi makaranta ta tabbatar cewa ya koyi ilimi a wurin malamai. Ibn al-Jawzi, kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi yake faɗa a cikin Sirrul Lamin Nubala, shi Ibn al-Jawzi bai fita Rihla ba, bai fita wani gari neman karatu. Kusa akwai malamai a da can farko-farkon al'amari, aibi ne a ce kana malami baka je wani gari, aibi ne. To amma ana nan sai al'ada ta canza, yanayi ya canza, saboda za ka iya tasowa a garinku ya zama ka wadatu da malaman garinku, sun ba a so ka fita Rihla sai ka gama kwakule ilimin da ke cikin jakansu. To wataƙila kafin gama kwakulewa ma girma ya zo, ko wasu ma kai ma ka fara karantarwa. Saboda haka sai zama ba a kallon shi a matsayin aibi, amma da haka ana ambatan shi a matsayin haƙiƙa a tarihanci. Yanzu kamar mutum ne ya haife shi a Zaria, yana so ya boko, in ya ga dama zai yin boko har ya ƙure bai je kowane gari ba. To a Kano ma za ka yin haka, Kano ma da ake mata kallon wani ɗan ƙauye-ƙauye haka. Mun gane a Kano ma za ka iya samun, tunda ga duken. So za ka akwai farfesoshi da yawa a nan Zaria waɗanda dukansu kawai made in Zaria, made in ABU ne, ko za ka yi samun watakila guda 60, watakila made in Zaria, ba su taɓa zuwa ko'ina suka yi karatu ba. Tunda yake ana iya samun wata naƙasa a ilimin mutum, domin na zaune bai gagari ba kamar yadda Bahaushe yake cewa. To Ar-Rihla wata sunna ce cikin sunan na ilimi, kamar yadda Khatibu ya littafi na musamman akan tarihi tafi talabal ilm, sahabbai suna tashi, tabi'ai ma haka, atba'u tabi'ina, kuma duk abin da ka sha wahala ka nemo shi ka fi sanin darajar shi. Saboda haka mutumin da ya tafi daga Iraki ya je Sham, daga Sham ya je Misra, daga Misra ya koma Hijaz, daga Hijaz ya tsallako Tarablus, wani ma ya tsallaka Andalus, wani daga Andalus ya tsallako Sham, za ga duk hadisan da ya samu yana kimanta su. Amma wanda ya tashi kawai ya ga malamai kawai cike da gari kawai ana ta harka, bai sanin kima abun. Ai kamar yanzu ne wannan social media ɗin ta ɓata kimar ilimi, saboda kowa yana ganin kawai daga comfort din bedroom ɗinsa kawai zai saka ɗan datarsa ya latsa ya ga abin da yake. Shikenan kuma duk karatun da yake so a kowane mataki, har matakin da ma bai dace a saki ba sai a saki. Advanced karatu wanda ya kamata a ce sai mutum ya zo ya ladabi ya tsuguna ya ci gajala yawa malam hidima sannan za a ba shi, amma kawai sai mutane su saki shi a social media. Wannan yana daga cikin abin da ya karya daraja ilimi a wannan zaman. Ya aka iya zamani ne ya zo da haka. Ku kalla na sha wannan kwatancen da mu san da muke koyon hada alkurani san da babu cassette sai irin nazari. Sai wani ya je Makka ko baba shi ta je Makka ya roke ta ta siyo mishi munshawi ko husari, to in yana da shi a cikin makaranta har da ku ayya sai ya dinga mutane ga dara gaba daya, kuma sai kun dinga bin layin aro kana aran juz'i ka je ka kwafa ka dawo da shi, da haka ake mallakan kasidda. Da haka kowa yana nan alkin har yanzu ina da yaron su kasu sun har yanzu na kasa dismissal din su ga sai ba su da wani amfani, to ina tuna wahalar da muka shaka mu misali su. Amma yanzu ko sai a sa maka memory gashi nan da ka tsallaka gun su Malam Aliyu sai su sa maka duk kira da kake so, sai su sa maka kala 20 kisa zai za ta zauna a cikin burin ka baka taba ji ba a ganin daraja abin yayi sauki. Da in aka ce a awa ɗaya zanyi wannan zamu mai da shi mai awa dan aka ce ga wani ya ci wa yak annan tudun wadan zaria wallahi musamman ce ya ci English and Maths mu lokacin muna kaman J2 J3 wallahi har zuwa ake a kallon mutum na rantsa da Allah ni na taba zuwa kallon irin wanda ya ci wannan daraba har zuwa muke gidansu mu kalle shi ya zama celebrity ai fira da shi ya ba ku sirrin wayya ake yi saboda za a iya jarabawa duk makarantun nan barewa alhuda huda wacece gwamnati a ce bai fi mutum biyar bane suka ci kuma sai ga duka yaran kabilu ne. To haka samu Bahaushe ya ci zuwa ake ana kallon shi, amma yanzu me wani waye yaron da ma bai gama makaranta ba dan SS1 sai ya ci ta daga SS1 sai ya tsallaka ya je ya ci ba wanda ma ya san ya ci, sai ka gan shi a aji daya a jami'a ka ce kai ba SS1 kake ba to shi ka ba albani ko demonstration ko ina ne, sai ce ai yayi jumping ne sai kaga abun yi ne da daraja bai da daraja. Da an ana neman mai degree sai an ci gita waye shekara 20 baya sai an ci gita tsakanin tudun jukun tudun wada muciya fanfan gwaiba gelle su sai an ci gita waye ke da degree a biology ko physics ko education ko waye wallahi sai an ta ci giya. Amma yanzu a cikin masallacin nan aka ci hada degree sai an hada inda kuɗi ne sai an hada wajen 50,000 a ce kowace tana matsayin naira 1,000 sai an hada wajen 50,000 na degree ba haka bane ni kananan kwaya uku ne din kaga aikin banza ne ya waye gari kawai bai da wani kima saboda yayi yawa a gari, to haka al'amari yake idan yayi yawa sai ya zama daraja shi taro. To amma sunnar rayuwa ce bai da aka iya almuhim Ibn Jawzi in ka je cikin tarihin Ibn Asakir a cikin Sirr Alamin Nubala anan ma Zahabi ya ambata yake cewa da Ibn Asakir da Ibn Jawzi yace duk basu yi rihila ba yana muƙarana tsakankaninsu domin kusan sa'annin juna ne wannan a Iraki wancan a Sham. Haka nan kafin su akwai malaman da suka samu irin wannan tangarda za ka kyautar da su ma tangarda ko yanayi mashahuri a cikin su shine Imam Malik. Imam Malik duk karatun shi a Madina yi shi kuma za ka iya cewa saboda albarkar garin da kusanci da ahadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin mutumin Madina bai buƙata ya bar garin Madina sai dai mutumin wani gari ne ke buƙata ya shigo Madina. Kamar yadda misali mutumin Zariya bai buƙatar ya fita daga Zariya dan zai karatun zaure wannan na fiqhin malikiya da ake bai buƙata sai ya fita sai dai mutumin wani gari ne yake buƙatan ya shigo Zariya. To haka abin ya faru da su Maliku. Akwai kamar harmala wannan ɗalibin Imamu Shafi'i malamin Muslimi shi ma bai bar ƙasarsu ba kwata-kwata da haka harmala ba yi da riwaya daga Hijaziyyin ka kiyaye wannan in ka ga riwaya harmala daga kowaye ba ɗan Hijaz ba ne in ku an samu ɗan Hijaz to akwai matsala. Haka nan Ibn al-Akhram Yaqubu al-Shaybani shi ma bai taɓa fita daga garinsu ba suna nan da yawa. To haka Ibn al-Jawzi shi ma ya samu wannan yanayin watakila saboda a lokacin Bagadaza tana matsayin za ka iya cewa ita ce Ka'aba ta ilimi da thaqafa ta musulunci. Hasari ma a lokacin ta fara ma gangara ta gama kaiwa sama ta fara gangara. Amma duk da haka ya gamu da malamai da yawa. Zahabi ya ce yana da dai littattafai da yake amfani da su waɗanda ya riwaye su na wasu mutane irin su Musab Imam Ahmad Ibn Hanbal ya ambace su da yawa littattafan da ya karanta a gaban malamai. Sibt Ibn al-Jawzi ya ambaci wajen malamai 80 da Ibn Jawziya karatu a gunsu. Shi ma kanshi Ibn Jawziya ambace su da yawa a cikin mashyakhsa, yana da mashyakha, ya ambaci malamansa da yawa. Daga ciki akwai abin nan Abul Hasan Az-Zaghuni, ya daga cikin malaman shi na farko, da Abul Waqti As-Sijzi, wannan sa daga cikin malamansa. A cikin dalibansa kuma kamar yadda muka ambata akwai Ibn Abdiddai, mashhurun malami, ko kuma Al-Maqdisiyani, Diyauddini, Muwaffaquddini da Abdul Ghani, da kuma shi kanshi Diyauddini din mai Muktara, duka wannan daliban shi sa daga cikin manyan dalibansa. Bari in karanta mana wata magana ta Imam Az-Zahabi da ya faɗa, wanda ta zama kaman summary akan siffanta shi. Al-Imam Az-Zahabi yake cewa wa kana ra'asan fit tadhkiri bila mudafa. Ibn Jawziya kasance shugaba ne wajen wa'azi, in dai iya wa'azi ne a sa mutane kuka, a natsar da su, a sa su tunanin lahira, a gyara musu zuciya, a saita su. Da Ibn Jawziya limami ne a wannan harka. Yaqulu an-nazmu ar-ra'iq wan nathar al-fa'iq, yana rubuce-rubuce da waƙe, yana kuma yi da zube, kuma dukansu masu kyau. Wa yushibu, kuma yakan yi magana ya tsawaita. Wa yu'jibu, kuma ya burge mutane. Magana da tai tsayi ya kamata a fara kosawa, ko to ma shi tashi dadi gare ta. Wa yutribu, kuma yakan sa mutane annashuwa in yaso yi musu wa'azi, sa su kuka, an jima kuma ya sa su murmushi, ya sa su dariya. Haka ya ci gaba da cewa walam ya'ati qablahu wala ba'dahu mithlu, kafin shi da bayan Ibn Jawziya, Allah Allah manzon Imam Az-Zahabi ba san wani malami da Allah ya mishi wannan baiwa a wajen wa'azi. Fa huwa hamilul wa'il wa'az wal qayyim bi fununihi, shi shine ke rike da tutar wa'az, kuma shi ke tsaye akan fannonin wa'az. Ma ash-shakalil hasan, da kyakkyawar kama. Was sautu tayyib, da murya mai da'i. Wal waq'i fin nafsi, da kuma magana mai kama zukata. Wa husnul ishra, da kuma iya zama da mutane. Wa kana baharan fit tafsir, ce kuma Ibn Jawzi teku ne akan ilimin tafsiri. Yayi tafsiri guda biyu, yayi babba, ya dawo ya rairaye shi, shine Zadul Masir wannan mai mujalladi hudu. Allamatan fi siyari wa tarikh, ƙwararren malami wajen sanin sira da tarihi. Mausufan bi husnul hadith, ana siffanta shi da iya magana. Wa ma'rifati fununihi, da sanin fannonin magana. Faqihan, masani ne. Aliman bil ijma'i wal ikhtilafi, wanda ya san fannin ijma'i na malamai da sabaninsu. Jayyidal musharakati fit tib, yana da tacewa a fannin likitanci, yana da ilimi da gogewa a likitanci. Za tafannunin, ya shiga ya fita, ya yi fannoni daban-daban. To mu rike wannan, zama wani taliki akan wannan magana daga baya. Wa hifzin, kuma da hadda. Wastihbarin, da iya halarto da komai. Wa ikbabin alal jam'i wat tasnifi, da kuma tsugunawa, ya yi zauna dafa'an akan tattara mas'aloli da rubuta littafai. Ma'a tasawwuni wat tajammuli, ga kuma kiyaye mutuncinsa da kuma cin gayu, baya kazanta kuma baya shiga sabgar kowa, musamman sarakuna da abin nan. To yanzu abin da yake so neman taliki shine, da aka ce za ta fannin, in za a tambaye ka a ce Ibn Jawzi malamin wani fanni ne, da an ce Ibn Hajar za a ce malamin hadisi, da an ce Imamu Abu Hanifa za a ce malamin fiqh, ko da an ce Shatibi za a ce malamin qira'at. To yanzu an ce Ibn Jawzi malamin me za ka ce a ganinka? To shine As-Safadi da ya zo a cikin tarjamarsa ya mishi wata gugar zana, ya ce ai abin da ya cutar da shi, ya raba hankalin shi akan kowane fanni, ya dinga tsoma kafa da tsoma baki a cikin kowane fanni, ya ce ƙarshe sai aka rasa mai abin da ya ƙware a kai. Haka Safadi ya faɗa a cikin Al-Wafi bil Wafayat. Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Ka saka malami suke duk koya kake, sai sun zama ba za su fara akan ka. Ya ce ai abin da Ibn Jawziya yake ne. To ni da an faɗa haka, nakan tuna wani mutum da muke karanta tarihin shi a cikin Adabul Larabci, shine Ahmad Zaki Abu Shadi. A jami'a ya karanta abin nan ne, ilimin bacteria ne, kenan ake ce mishi wani microbiology ko wani abu makamancin haka. Ba a cewa bacterist ko wani abu makamancin haka, bacteriology bare to abin da ya karanta kenan masanin kwayoyin cuta ko amma ibn mai sunan shi Ahmad Zaki Abu Shadi yayi aikin jarida a iza'at BBC Arabia yayi aikin jarida a abin nan VOA Arabic ya kafa jam'iyya ta masu kiwon zuma da kiwon kaji ya kafa kungiya ta in kiwon kaji da kiwon zuma ya kama aikin kiwon kaji da zuma yayi aiki a ina jin kosa dinki duniya ne ma dai ya dinga raba abin nan dinsa harkokin rayuwarsa kuma yayi dawawin na waka wajen guda takwas to da ya cika wa kanshi aiki karshe ma ya gudu daga misra ya kuma america da zama yana tafiya salin alin akan titi a new york ya fadi kawai mutu daga jaka ce kwalwar shi ta buga hat filio kenan da ce ku ko hat filio ko na abu makamancin haka ya cika wa kwalwar shi aiki kawai ta kashe shi to ana samun irin wannan idan mutum ya zama ya takura wa injin din jikin shi ya takura bi kawai sai ya knock shikenan ka huta ko an huta da kai mustarihun aw musarahun min can da zahabi ya tafiye ina rairaye mana sai ya ce ma araftu ahadan sannafa ma sannafa zahabi ya ce wallahi ban san wani mutum ba da ya rubuta yawan abin da ibn zai rubuta ka ku ga zahabi fanahi kabi wanda duk malaman musulunci sun yi ittifaki akan cewa zahabi authority ne akan sanin tarihin malamai don kaji ya ce ban san kaza ba to iyaka ne so da ibn zai yana daga cikin malamai da ake kirgawa goman farko da suka fi kowa yawan rubutu a duniyar musulunci yana cikin su ana kirgawa da shi ana kirgawa da Imam Suyuti ana kirgawa da Ibn Hajar ana kirgawa da Ibn Taymiyyah ana kirgawa da Ibn Al-Qayyim ana kirgawa da Ibn Abdul Barri wannan su zan yi tunawar su mutum goma da suka fi kowa yawan rubutu a tarihin musulunci a duniya Ibn Zaid yana cikin su Zahabi ya ci gaba da cewa rahimahullahu a can gaba kenan wasama Allah ya gafarta mai Allah ya rangwanta mai falaitahu lam yakhud fi ta'wili wala khalafa imamahu kai can Ibn Jawzi ina ma da bai kutsa cikin ta'wilus sifati ba da bai saba wa imamansa ba Ahmad dan Hanbali kenan domin ba Hanbali ya da littafi musamman mai suna daf'u shubahi tashbihi bi akuffit tanzihi wanda babu abin da ke cikin shi illa ash'ariyanci kuma ko a cikin tafin nan in muka zo cikin inda ya magana akan hadisin saukowar Allah madauki sarki kashin dare zaka jira wannan tawilin to ya samu ta tabar za ta wannan bangaren gashi limamin da yake bi limami ne da ba a san shi da tawili ba kwata kwata amma shi kuma ya samu wannan matsala saboda mazhabin Hanabila bayan shekaru sun yi nisa a karni na 6 tun ba da karni na 5 ya samu malamai masu irin wannan matsalolin kamar Ibn Aqil wanda yana daga cikin manya-manyan malaman Hanabila shi ma mu'awwili ne kamar shi Ibn Jawzi din da makamantansu Allah ya gafarta musu gaba daya to ga wasu daga cikin littafan Ibn Jawzi akwai Al-Mughni fi Tafsir wanda shine babban tafsirin sa daga baya kuma yazo iktisarin sa ya same su na Zadul Masir wannan ya iktisarin ne kamar yadda yake faɗa ma ɗansa dan shi yana da yaya waɗanda su ma malamai ne akwai yayan shi guda uku manyan malamai waɗanda dukkaninsu ranar da aka ci Bagadaza da yaƙi ɗin nan shekara ta 656 ranar hula ko yanka su gaba ɗaya yankan rau ya ce wa ɗaya daga siyayen kana karin tafsirin da na rubuta ko ya ce gaskiya baba tafsirin na ka yayi yawa ji ba zan iya karanta shi to shi kenan bari na taƙaita maka wani abu da za ka iya karanta shi ne sai mai mujalladi hudu da in ya kawo aya zai faɗi ra'ayoyin malamai ne wani kaza ya fassara da kaza wani kaza bai kawo da isnadi sai dai ya faɗa ya ce kawai mujahid ya ce kaza alƙama ya ce kaza ikrima ya ce kaza abinda kawai yake kin a cikin zadul masir yana nan mana da shi a nan makarantar mu wallahi alhamd akwai kuma at-tahqiq fi masail al-khilaf at-tahqiq fi masail al-khilaf da shi ne da kuma jami'ul masanid wanda yayi nufin cewa zai tattara dukkanin hadisai da suke da isnadoji kamar abinda ibn Suyuti yake yi a cikin Al-Jami'u Sagir Jami'ul Kabir amma dai bai ci nasara ba akan wannan kamar yadda za a faɗa kun tafin sa ko mashhuri shine al-mawdu'atul kubra a cikin mujalladi uku ga yinan shine ɗaya daga cikin littafai da daddu na bayani akan mawdu'at duk da yake a ciki akwai hadisai da dama waɗanda ba su cancanci a kawo su a babukan mawdu'at ba ya kawo su kamar da su yake cewa wa fi kitabi waladul jawziyi ma laysa min al-mawdu'i hatta wahima min as-sahihi wadh-dha'ifi wal-hasan jama'atuha kitabi yalqawla al-hasan wa min gharibi ma tarahu fa'lami fi hadithun min sahihi muslim.
Akwai kuma littafin shi na tarihi shine akwai al-ilal mutanahiya fil ahadith al-wahiya, magana akan hadisi masu rauni kwarai. Akwai kuma ad-du'afa wal matrukin da Ibn al-Jawzi wajalladi daya haka. Akwai kuma littafin al-muntazam fi tarikh al-muluki wal umam a cikin juz'i 17. Wannan littafin ya daga cikin tafan da muka zo a karan makaranta muna ta bincike muka ga ba mu da shi, ashe ba mu da shi da yawan tafan makarantar nan aka bincika babu, sai ba da jima wannan bane muka samo shi daga kasar Masar. Akwai wata mata mutum mai kirki da muka yi magana ta a kasar Masar take da wani abokinmu a Niger, da ce musu da Allah in sun shiga kasar ina son littafin, to su suka yi kuma da shi yana nan, da za ku ga mu aje shi nan cikin maktabar coordinator al-muntazam fi tarikh al-muluk wal umam. Na yi mamaki da aka babu shi al-littafin nan, saboda na san irin kulafucin mal albani game da littafin, amma kuma muna neman shi kawai muka rasa shi, zaka hankalin bai kwanta ba sai da muka shi, wallahi alhamd. Akwai sifatu safwa wanda asalin shi ikhtisari ne na littafin Abu Nu'aym al-Isfahani, shine Hilyatul Awliya. Sifatu safwa ake cewa, ba a cewa safwatu safwa, sifatu safwa ne. Akwai littafin shi na akhbar, akhbaru fulan, akhbaru fulan. Akwai akhbarul hamqa wal mughaffalin, labarin sakarkaru da wayaye. Akwai akhbarul azkiya, labarin masu basira. Akwai akhbarul muttaqin, la akhbarut tawabin, yana da su. Sannan kuma da manaqib, tun daga kan manaqib Abubakar, manaqib Umar, manaqib Uthman, manaqib Ali, manaqib Ahmad, manaqib wani, malamai dai ya musu manaqib su, suna nan da yawa kala-kala. Zabi yace wa ashiya a kathira lam araha, dan littafai da yace ni ba taba ganin su. Akwai kuma akhbarun nisa, akhbarun nisa'i. In kun tuna mal albani ya taba isharar ga wannan littafin, an buga sunan da kuskure aka sa Ibn Qayyim al-Jawziyya, yakwai Ibn al-Jawzi amma na Ibn al-Jawzi ne akhbarun nisa'i. Akwai littafin shi daga cikin mashahurai masu fa'ida kuma kwarai da gaske, akwai talbisu iblis, wanda wannan mashhur ya mushi ikhtisari talbisu iblis. Akwai kuma Saidul Khatir, wanda Saidul Khatir kawai kaman wato me zaka ce ne, me za a ce ne, kawai hatsin bara in ya zo ne kawai tana wani abu kawai sai ya rubuta, in ya ga wata mas'ala ko ya ga wani abu, ya ga wani darasi a ciki kawai sai ya rubuta, shine Saidul Khatir, farautar tunani wanda yake iya zuwa ya tafi ya tattara su wuri guda. Wannan tafin suna da fa'ida kwarai da gaske da shi da na gashi. Akwai al-mautu wa ma ba'dahu, akwai as-sabat indal mamat, wannan mun taba yin darasi akan shi, wani iktisari haka. Akwai diwanu sha'ir, akwai an-nasikh wal mansukh, akwai kitabul amsal, akwai da yawa sun isa ko ishara. Ibn Jawziyya da majlisi da yake yi a masallatai daban-daban a garin Baghdad, wanda mutane suna halartar majalisin halarta ta ban mamaki. Rabi ya hakaito cewa an taɓa yin ƙididdiga ta mutanen da ke zama a majalisin, aka ga za su wuce 100,000, za su kai mutum 100,000. Yadda suke ƙirga wa'ada ɗin ba wai yadda za a yi ce ne za a yi headcount ba, za su yi estimating sahu ɗaya mutum nawa ne yake zama, sai kuma a ƙirga adadin sahu. Haka yake estimate ne, ce sahu ɗaya yana ɗaukar mutum 100, to akwai sahu kaza. Sai ga lokacin sukan buƙaci mustamli wanda yake kamar sankira ne, wani ma sai ya dinga hawa jaki yana kaiwa yana kawowa, yana cewa haddasa kun fulanun kala haddasana fulanu. Ibn Jawzi yana da wannan shaharar sosai, shi sai ya fuskanci abin nan wato jarabawa mai yawa a rayuwarsa, za mu zo mu ji wani abu akai. Kuma duk da wannan shaharar da ya samu da dukiya da Allah ya ba shi da sauransu, ya kasance kuma mutum ne mai zuhudi game da duniya. Ba a gan shi da irin biye wa duniya ɗin nan da fuskantar ta abin nan gadan-gadan, ya kasance kana zahidan fi duniya mutaqallilan minha, yakan ɗauki ɗan abin da zai iya. Duk da haka ya kasance kamar yadda ake faɗa, aka ce wa kana la yufariqu jariyatan hasna,
baya rabuwa da wata sadaka kikkiawar sadaka ko da yaushe yana da wata sadaka tashi mai mushi hidima kikkiawa in ta tsufa sai yan tata sai saki siyan wata ko kuma ya san dai da zai daita kamar na ambata ibn zawzi ya fuskanci wata jarabawa a rayuwarsa a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa kamar shekaru 5 ko 6 na ƙarshen rayuwarsa haka kawai aka je aka kai ƙaran shugon al-khalifa an-nasir bi amrillah malaman tarihi bas tantance ne gulman ma da aka kai ba amma dai haka aka zo aka turo sojoji da wasu manyan jami'an gwamnati suka gowa gida suka ci mutunci shi suka zazzage shi suka farfasa suka shigo suka faffasa kayan amfani a gidan suka tsorata kowa suka kama shi dattijo dan sama da shekara 80 suka kama shi suka tafi da shi aka sa shi a jirgin ruwa aka kai shi wani tsibiri a garin Wasif aka je aka aje shi a wani gida shi kadai kamar mai ba a bar ba wani dama ya mai hidima da kanshi yake yin abinci baya fita aka ce shekarar shi 5 a wannan wurin bai taba zuwa gidan wanka ba hammam azan a lokacin ba a yin wanka a gida sai an je hammam bai taba samun ya fita je inda ma zai yi wanka ba sai dai kawai dan shashafa ruwa a jikin shi gurgudan hali haka ya rayu zaka da ran da aka zo za a sake shi sai da aka kama ba mutum bane shi da aka mai aski na musamman to ba a sake shi ba sai da dan sa cikin yayin shi din can dama malami ne shi ma yana karantawa kuma a cikin daliban shi akwai uwar khalifa mahaifiyarsa to ta wurin ta yaje yana roki alfama cewa dan Allah taimaka ta gaya wa danta a saki babansa ba san abin da yi ba sannan ne fa aka sake shi ya dawo wurin iyalan shi amma daga cikin abin da ake ganin ya ja mai wannan rigimar ko rigimar da ke tsakanin shi da magoya bayan Abdulkadir Jilani domin ya kasance yana yawaita raddi ga Jilani kamar da Rabi ma yake cewa kana la yunsifu ibn zazi baya mai adalci idan yazo abin nan raddi yana tsananta mai akan raddi akan dariƙancin da mabiyan shi ke yi da karamin ƙarya da ake faɗa to ana ganin kamar wannan ne sanadiyar wasu kuma suna ganin kamar karama wali ce mata kama shi wai saboda ya taɓa wannan wali wallahu a'lam Allah ya gafarta musu gaba ɗaya ibn zawzi ya kasance mutum ne mai raha da barkwanci a cikin karatunsa ko a rubuce-rubucen shi ka karanta za ka ga haka kuma zahabi yana cewa zahabi yake cewa lahu auhamun min tarkil murajaati ibn zawzi yayi kurakure da yawa littafan shi wanda suka fado saboda in ya rubuta abu baya komawa ya duba in ya rubuta kawai ya bar shi kenan haka Allah ya jarabce shi kuma da wannan ɗabi'a sabanin irin su Nawawi wanda su kuma in ya rubuta shi peji ɗaya bai karawa gaba sai ya gyara shi sa shi kuma kurakurai suka yi karanci a littafai Imam Nawawi sannan ya ce zabi ya ce wa akhadhi al-ilmi an suhufin da kuma karatun koyi da kanka ya ja mai kurakurai shi ma da yawa saboda ya koyi abubuwa da yawa bayan ya gama karatu a gun malamai ya shiga karatu irin na koyi da kanka cikin littattafai sannafa shay'an zabi ya ce ya rubuta abu da yawa law asha 80 umran thaniyan da za a dawo da shi duniya a bashi shekara 80 da wani abu irin rayuwar da yayi zabi ya ce lama fukkalahu an yuharirahu wa yutkinahu ya ce wallahi da ba zai iya samu da ba zai iya gyara kurakuran ba saboda na taba kanta wani littafi ina ta neman shi ko yana cikin maktabobin nan mu nan ko a gida wanda yayi tarihin mutum 100 da suka fi kowa yawan rubutu a musulunci ina ta neman shi a cikin karanta wannan masala cewa da ta tafan da ibn zawzi ya rubuta an yi estimate din tsawon rayuwarsa ma tun daga haihuwa har mutuwa adadin shafukan da ya rubuta to kuma a ce kullun ya rubuta shafi 40 ne tare da aka haife shi kuma ya fara wannan aiki yawansu estimate a ce tare da aka haife shi fara rubutu to kullun sai yana rubuta shafi 40 sannan a shekara 80 da wani abu sannan zaka iya cimma yawa abin da ibn zawzi ya rubuta shi zaka zabi yace ban san wani wanda sannafa ma sannafa wanda ya rubuta irin abin da ibn zawzi ya rubuta Allah ya gafarta musu gaba daya ibn zawzi ya rasu a daren juma'a tsakanin sallar magriba da isha wani abin sha'awa wani tafa'uli kwanan watan da ya rasu irin yau din ne da muke magana 13 ga watan ramadan shekara ta 597 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yau din nan da muke kai yau 13 ga watan ramadan
to irin haka Allah ya mayar su. Wannan wani tafa'uli ne da muke fata Allah ya sa mana albarka a ciki. Idan ka koma littafin Sibt ibn al-Jawzi tarihin shigancin, za ka ji ya faɗi wasu maganganu wanda suke mujazafat game da jana'izarsa. Ya ce tun da garin Allah ya waye ake ƙoƙarin a yi jana'izarsa, aka ɗauki gawar amma ba ta isa makabartar ba. Ya ce har sai da rana ta yi zawayi lokacin juma'i, sannan kuma saboda yawan mutane da suke so su taɓa gawar ko su taɓa annashin, sai da suka kusa yi wa gawar tamɓir, sai da suka yayyaga likafan. Zabi ya kawo a cikin Sirr al-Amin Nubala wannan magana cewa wa ma wasala ila hufratihi min al-kafani illa qalilun. Yace kaza qala wal udatu alayhi. Zabi yace to wannan shine dai abinda jikan shi ya faɗa, yace amma alhaki akan shi in ba gaskiya ba. Saboda abin akwai garaba ko a ce garin taba gawa ko da wani abu har an tsaraita ta, kaga akwai. Ko kuma za ka iya ba da uzuri ka ce to hala bayan asalin likafani hala an lulluɓa wasu barguna ne a kai, ko kuma likafani ne na alfarma. Akwai likafani da ake mutane a dawon da suke ba gama gari ba, har yanzu ma ana yin su a wasu wurare. Ta yi irin haka ne, wallahu a'lam. To wannan dai a taƙaice ƙwarai daga sai kenan Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi, wanda bai san shi ba zai ji ɗan ji wani abu game da tarihinsa. Wanda ya sani kuma babu shakka ya san fiye da abin da ya wuce, ya fi san abin da ya wuce wannan game da shi. Wanda kuma yake so ya karanta ne kuma wasu daga cikin masadiru da aka ambata. Sai mu kuma batu game da littafin al-mu'allaf. A cikin nuskokin da aka samu na rubutun hannu, an same shi da suna mabambanta. Wasu sun rubuta da sunan fada'ilu qiyamil layli, wasu daga da sunan ibadatu sa'atil layli, wasu da sunan rawdatul mutahajjidina, wasu duk haka suka rubuta. Amma wannan a copies din rubutan da aka samu kenan. Amma duk malaman da suke tarihinsa, kamar shi wancan jikan nashi, kamar al-Imam al-Dhahabi da sauransu, sun ambaci sunan littafin da suna qiyamul layli, cewa da gaskiya littafin shi akwai qiyamul layli, sai suka ambata haka. Haka Ibn Rajab al-Hanbali da wasunsu. Ibn Jawzi abin da yake a littafin nan shine, za mu zo mu ji zai faɗa mana babukan da ya tsara littafin, kuma ya kawo hadisai ne da ayoyi da labarai da kuma wato hikayoyi da suka shafi ibada ta sallar dare. Yakan kawo kusan duk abin da zai kawo, yakan kawo shi in dai hadisi ne ko asari da isnadinsa. Sai dai baya taƙaituwa akan ingantattu, yana kawo ingantattu, yana kawo masu rauni, yana kawo masu rauni ƙwarai, yana kawo ma na ƙarya. Wannan yana daga cikin abin da shi a zamaninsu wannan tsakanin ƙarni na biyar zuwa na shida ya zama haka methodology ɗin rubutu yake. Abin da suke ganin sun kawo maka isnadi, to sun fita daga haƙƙinka. Sannan kuma dama tunda mas'ala ce ta fada'ilul a'mal, shi qiyamul layli abu ne tabbatacce. To yanzu ana magana akan falalolin ayyukan da ake a cikin dare. To anan yana daga cikin wuraren da malamai suka yi musamaha cewa ana iya rubutu hadisi mai rauni, inda yake shi mai rauni ƙwarai da maudu'i ba a so ana kawo su sai in za a yi bayaninsu. Amma dai mai rauni ana iya kawowa akan abin da dama yana da asali cikin fada'i. Wannan haka malamai suka ambata, wallahu a'lam. Kamar yadda muka ambata, yana kawo hadisai ne da athar da makamantansu, kuma baya taƙaituwa akan wanda ya inganta. Sannan ta'awilin shi na ash'ariyanci ya bayyana a cikin littafin. Ta'awilin shi na ash'ariyanci ya bayyana saboda a wuraren da za a gani. Yadda za mu yi amfani da littafin wajen karantarwa shi ne, za mu bi shi ne a gurguje kawai. Saboda haka duk isnadojin ba za mu tsaya muna ta wani magana a kansu ba sai in buƙata ta tsananta. Amma Allah ya so duk abin da ya shafi hadisin da mai rauni ko wanda yake na ƙarya, za mu ambata, musamman tunda masu tahqiqin duk sun kawo. Kuma in Allah ya sa mun ga wani abu na wajen ta fa'ida, za mu bi shi. Muna fata ya zama cikin ƙanƙanin lokaci mu bi shi, don wasu hadisin da aka duk an san su tunatarwa ne kawai, wasu kuma za a ji wasu fa'idoji da watakila ba a saba jin su. Muna fata Allah ya sa mana albarka a cikin wannan karatu namu da sauran karatuka gaba kida da dukkanin karatukan da yake a wannan makaranta ta Madaris Salafiya. Allah ubangiji ya sa musu albarka gaba daya. Allah ya ji kamar Albani, Allah ya gafarta mishi. Shine malamin mu da ya samu akan wannan tafarki, kullum muna ƙara masa addu'a da yi mamashi gafara a wurin Allah da fata Allah ya karba masa ayyukan shi, Allah kuma ya samu mu cika da imani, Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi gabaki daya. Za mu dakata nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.